This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da kuma murya Arewa. Haka kuma masu na'urar kwamfuta za su iya dandangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Usman Kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa har yanzu fa ana kan ci gaba da gutsutsu ma akan batun shugaban kasar Sudan Umar Hassan al-Bashir da shugabannin Afirka akan wannan kotu ta kasa da kasa. Abokin aikin mu Sahau Aliyu ya tattauna da Shehi Malamin nan na Jami'ar Audiof dake Senegal, Antidiof dake Senegal, wato Professor Bubena Maiwa. Kuma muna dauke da shirin rigakafi na Jummai Ali. Sai shirin tarho, sai kuma mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana tare da Baba Yakubu Makere. Amma fa duk waɗannan sai ku cika kullu labaran duniya.
To tare da sallama ga cikakkun labaran, musulmi a fadin duniya suna shirye-shiryen fara azumin watan Ramadana a yayin da wasu kasashen ma tuni sun dauki azumin dan azumtar wannan wata da yin ibadu a cikin sa, a yayin da kasashen da suka dauki azumin suke fatan ganin karshen sa lafiya. Tuni shugaban Amurka Barack Obama a jiya Laraba ya mika sakon fatan alherin sa ga ma'azumtan dake Amurka, musamman musulmai wanda suke yin azumin, wanda kuma gaba daya yace yana sa ran gayyata su domin yin buɗe baki don nuna darajar azumin da kuma shi kanshi watan da kuma gudunmuwar musulmai a fadin Amurka. Kasashen Saudiya, Misra da Iran da kuma Indonesia sun bayyana sanarwar ganin watan da aka fara tun a jiya din wanda aka shigo cikin sa a yau. Wata ne dai da musulmai ke kamewa daga ci da sha da yawaita ibadoji da gujema abubuwan da za su saba ma addini da halayya na duniya gaba daya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan Najeriya akan su yi addu'o'in samun zaman lafiya da ci gaba a kasar baki daya a daidai wannan lokacin da musulmai ke fara azumin watan Ramadan na shekarar 2015. A wani sakon taya murna da shugaban ya fitar ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu, shugaba Buhari ya kira ga musulmai akan su nemi amfanin wannan wata ta taimakawa sauran jama'a da koyon darussa da kuma bin sakonnin da addinin ya tanada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar. Shugaban a sakonsa ya yi kira kai tsaye ga masu tada tanzuma da sannan da sunan addinin musulunci akan su daina batawa addinin suna. Shugaba Buhari ya ce a daidai wannan lokacin da ake kokarin kawo maslaha na dindindin ga rigingimin Boko Haram a kasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Ya ce bari na bayan amfani da wannan damar wajen kira ga 'yan uwanmu waɗanda suka kauce hanya a kansu aje makamansu su rungumi zaman lafiya, sannan su nemi ƙarin ilimin addinin musulunci a wannan lokaci da ma sauran lokuta nan gaba. Shugaban ya yi addu'an samun zaman lafiya a duk ɓangarorin ƙasar da duniya ma baki ɗaya.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar 'yan ta'addar ISIS sun ɗauki nauyin jerin wasu hare-haren bama-baman motoci guda hudu daban-daban da suka kai a garin Sana'a a jiya Laraba. Harin ya halaka akalla mutane 33, ya kuma raunata kusan mutane 20. 'Yan ta'addar sun ce harin ɗaukar fansa ne akan 'yan tawayen Shi'ar Houthi da Iran ke marawa baya, kuma suka cika birnin na Sana'a. Su dai 'yan tsaurin ra'ayin Islama na ISIS mabiya ɗariƙar Sunni ne da suke kallon 'yan Shi'a a matsayin fanɗararru. Harin dai ya kuduri wasu masallatai ne na 'yan Houthi tun da ofisoshinsu. Bam ɗin masallacin da ya tashi ne a lokacin da mutanen ke shirin fara ibada da ɗaukar watan azumin Ramadana da za a fara, wanda kuma 'yan Houthi ɗin dai sun warce iko a babban birnin ne, wanda hakan ya tursasa wa mai mulkin ƙasar Abdurrab Mansur Hadi rugawa zuwa ƙasar Saudi Arabia. Tun lokacin su dai da suka karɓi mulkin Saudin suke ta faman ruwan wuta ta sama da kasa ga yan Houthi sannan kuma majalisar dinkin duniya ta yi iya kokarinta dan yin taron sulhu a tsakani amma abin har yanzu ya ci tura
yan majalisar dokoki a Hong Kong sun kasa rata ba hannu akan daftarin da zai yi kuskurema ga kundin zaben kasar dake da goyen bayan Beijing sun kasa hannu ne sakamakon zanga-zangar magoya bayan demokradiya yan sandan sun cika binnin sannan masu rajin demokradiya sun ce zanga-zangar lumana ce akwai radarin tashin wani abu da ake zaton bomb ne a kokarin tarwatsa yan zanga-zangar duk da Beijing sun ce daftarin yafi zama salama ga yan kasar fiye da kundin tsarin mulkin mallakan Birtaniya labaran duniya kenan kuka saurara Madalla har yanzu ana ci gaba da cece kuce akan batun shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir da kotun kasa da kasa wannan ne yasa Sahabu Imam Aliyu ya tattauna da Professor Bumewa na Jami'ar Antidjok ta kasar Senegal ga kuma Sahabu da Professor
Professor Bo ina ba ka ganin cewa za a kalli kamar shugabannin Afirka ba sa mutunta irin laifuffuka da ake zargin waɗannan shugabanni da ake ta waɗansu su ko da gaske suna keta haddin bil adama da kuma irin kashe-kashe da ake a Darfur da sauransu na ba ka gani kamar cewa sai a ga cewa shugabannin Afirka ba su damu da irin abin da ake yake faruwa ba
ban sani ba ko yalla take yiwa akwai wasu kasashe mayyamaye ko ba su sa hannu bane a tikito amma an muka tsaya muka da irin kamar abin da ake zargin shi magabannin mana ga akwai shugabanni na kasashen Turai ko kuma a Amurka wanda suka yi haka kalku tambayin yanzu ana muku sura amma haka ba sai ban fadi in ce ga shugaban kasa George Bush nan dan me shi ba a mishi haka kuma mun san a da a kasar Isra'ilu irin wa'annan ababen da ake zargin shi Omar al-Bashir din da yayi su kamar su ma sun taba yin hakan ko ku sun ma yi abin da ya fata wato wannan da yana kawo kamar su kasashen Afirka sukan sanyi zuwa ko rafa-rafa zuwa ga su aikata abin da ake cewa ita kotinta abin da kotinta ke neman su yi wato kamar suna ganin an nemi su ha inci kenan ba wai ana yin adalci bane a cikin abin saboda akwai wa'ansu wanda su ba da ne su ba amma su kawai ne ake damuwa to wannan kuma yakan kawo kamar cewa da mu ma kanka mu kasashen namu ya kamata mu sake rawa ta cewa da a nan nahiyar samu ko da ba mu mai kashi ba can kasashen waje a nan nahiyar samu a samu ababe kamar irin yadda nan kasar ake so a gurfanar da tsohon shugaban kasar Chad kan habire a gaban shari'anta wato ya kamata in ba mu mai kawa mu kanka mu mu samu kamar mashari'anta ta mu taka mu wadda zai zamanto in muka samu irin haka nan mu gurfanar da su kuma a musu hukunci wannan shine a shekara 2011 da muka yi wani babban taro a Addis Ababa wannan shine kamar bakan da mu nan fawaga ta Senegal wadda mu muka je da ita kuma ina ganin cewa a can wurin shine wannan ko da yake su kan su dake su ne masu tsara abin to wannan kudirin da muka je da shi shine yanzu Afirka take aiki da shi wato cewa da a girka mashari'anta ta mu tanan duk wanda ya zamanto yayi lahi ba ta kai mu bai kashi ba saboda mutum baka kama danka dan yayi lahi ka bai ma wani ka ce ba shi kashi alhali kuma kai ga ka kana ka bai wa danka kashi kai horan shi
haka to professor Bube na maiwa sai mu ce da kai mun gode kwarai ko kana da wani karin bayani da kake so kai
karin bayani dai shine cewa da har yanzu ina sake tunawa shi magabannin mu hal take kan mu cike irin wannan abin ta kaka muka yi wato ya zaman to ka dangaren bakin tulu to shi magabannin mu akan gaskiya su rinka adalci dan wannan mu yana kunya yake kawowa a nahiyar samu kuma hawa yau yake kawo ba mu san bukatun da za mu yi mu meka ko kan mu meka idan muka meka bai adalci ba in kuma muka meka bai adalci ba kenan an meka ba meka ba duka dai muka ganin ta kamar ba adalci to su surinka adalci dukiyar jama'a su bar taba ta kuma rayuwa dan adam su bar taba ta saboda kada irin wa'annan ababan su rinka faruwa gare mu
lallan shugabani ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugabani Allah sannan shine hanyar halaka in ka yare
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Tarihi ba zai manta ba da irin linkon mai tausayi ba mai alheri da nagarta ba bai sanyi sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata harsha ba wata daulada ta kasaita mai dimbin girma da sarauta duniyan da dunna tsoranta karfi da kudi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama koli da karfinta tun har jama'a na hanganta aka duba babu alamunta wata rana akar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta halaka ba mai hiddota ta shude sai kangayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau ‘yar ɓanace sai dankinta sai ‘yan yara ake auranta Allah shi ne mai zamani sarki masani fanni-fanni kan zai juri sai shi ya sani shike iya shafe sakalani ya halicci waɗansu da sun fi ni Amerika Afirka na sanki ya karbi rawa har da kidanki wallahi ki bazzala karfinki a wajen hadaka ifriki kankin haka ki rike girmanki Allah ya Allah hadakan mu Afirka mu so juna maraba da ku jama'ar rasha da abokan nan ku mutanyesha ku rushe bakin mulkin basha yan annashawa masu bushasha ki nemi Afirkan ya kyasha gaishe ku da jakadunku kun san mu a yanzu mun san ku yau ga mu a tafin hannunku mu ga kamun hannun renanku tamkar da kuke wa ‘ya’yanku burin mu Afirka salamanci haɗa kai yarda makanan yanci ba dan na talaka da kalkanci karɓar rashawa ka ha’inci da yawan ɓarna tabziranci mu bahinta mu yaƙe jahilci
kuma Allah. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Jummai Ali.
Rigakafi tambarin lafiya.
Iyaye mata mu kai ɗanmu rigakafi yau. Rigakafin yara babu illa ga mayinsa. Kariya ce daga cutuka masu.
Na sauraron rigakafi tambarin lafiya. Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Da ke kokarin ilmantar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu Birnin Yaro da ƙarin bayanin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Bayanai daga jihar Neja na nuni da cewa an kammala rigakafin cutar polio wato shan inna kashi na hudu tare da samun gagaruman nasara. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
An kammala zagaye na hudu na bada allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Naija. Babban jami'in kula da sashen rigakafin polio a ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yabagi Aliyu ya bayyana cewa duk da za su yi maimai a wasu wuraren da ake ganin an dan samu matsala, amma aikin ya tafi kamar yadda ake bukata.
Bayan wannan shine kuma za mu zauna tara data din da muke da su sannan mu yi analyzing na sako ya abun ya tafi amma kamar da muka saba dai ba ma yin kasa da miliyan biyu ba ma yara kasa da miliyan biyu dai haka.
Akwai masu mamaki me yasa koda yaushe ake yin rigakafi na polio din nan, wane bayani zaka yi ma jama'a?
Na san bayanin da muke yi shine idan aka yi dayawa din wanda ba samu ba an yi masu ba ba za samu a yi masu. Amma idan aka ce za a tsaya a ce kamar za a yi daya biyu uku a tsaya wasu ba za a samu yinsu ba.
Kwanaki aka yi zagaye na uku yanzu an yi na hudu to koda wanda aka yi ma a zagaye na uku aka sake yi mashi ba matsala
ai ko ba matsala ko fiye da so goma ma kai a shekara ma ba matsala saboda bai da illa sai sa muke muke ce ko kon lokaci da ake zagayen duk wanda da wanda suka yi da wanda ba su yi ba su saki su tsaya a yi musu.
Dr. Abagi Aliyu dai yayi karin haske akan matsayin Najeriya game da cutar shan innan a halin yanzu.
Abin da ake ciki yanzu gaga kusa shekara ɗaya yanzu ba samu ballon polio ko ina a Najeriya ba. Wannan watan da zamu shiga July shine zamu shekara ɗaya. Bayan wannan din shine WHO za su ya declaring Najeriya cewa ba ciwon shan innan a Najeriya ko kuma dai ba ya da ciwon inna a Najeriya. Bayan mun samu wannan certificate din kagan sauran dama kasashe guda uku ne suka rage. Da Najeriya da Afghanistan da Pakistan. Kaga muka kai wannan shekara ɗaya muka fita za mu bar sauran guda biyun. Ka san kwanakin shekaru biyu ko uku da ya wuce. Indiya suna tare da mu suka ban mu. Sai yanzu mu insha Allah wannan watan da zamu shiga zamu shekara daya mu kuma zamu fita.
Ko baya ga babban tallafi daga hukumar lafiya ta duniya akan yaki da cutar shan innan masana kiwon lafiya sun ci samun haɗin kai daga sarakuna iyayen ƙasa da malaman addinai da kuma shugabannin addinan da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun taimaka akan nasarar da aka samu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, an yi kira ga kungiyoyi masu zaman kansu da su ƙara taimakawa da kuɗaɗe domin samun ƙwarin gwiwa wajen aiwatarwa ƙananan yara rigakafin cututtuka. Amina Abdullahi Girbo daga jihar Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani.
Kuɗaɗe da hukumomin yaƙi da cutar shan inna da sauran rigakafin ƙananan yara yake ja da baya ya sa hukumomi da ƙungiyoyi tashi tsaye wajen neman hanyar da za a farfaɗo da tallafin da ƙungiyoyin suke bayarwa. Muhammad Inuwa Shu'aibu, daraktan CHR na Kano, ya ce
har kullum mutunaninmu shi ne ya kasance an samu cikakkiyar haɗaka kuma an samar da kuɗaɗe da ingantattun kayan aiki wanda za su tabbatar cewa kowane yaro na jihar Bauchi kamar yadda muka dauka a mataki na ƙasa kowane yaro a ƙasar Najeriya ya samu cikakkun alluran sa wanda muke fatan insha Allah zai samu ingantacciyar lafiya.
Tunanin mu akan wannan al'amari shine gwamnati ta kasance ta samu wato abinda ake cewa ownership da kuma sustainability plan, ma'ana ta mallaki abin kuma ta rike shi har iya tsawon rayuwa, saboda ita aka bawa wakilcin jagorancin al'umma, dukiyoyin al'umma a hannun gwamnati yake. Sannan dukkanin wani abu da zai inganta rayuwar dan adam haki ne na gwamnati. To kullun koda a ce akwai wanda yake shigowa ya taimaka maka, amma babban tunanin shine wata rana bayana. To ita kuma gwamnati tana nan kullun dimin da'imin akwai ta a rayuwa. Saboda haka dole ya kasance akwai wani cikakken tsari wanda gwamnati za ta dinga samar da wa'annan isassun kuɗaɗe, alabashi idan wani ya shigo zai taimaka wannan ana bukata. Amma kullun tunanin shine ya kasance koda an samu akasi wani bai zo ya taimaka ba, ya kasance gwamnati tana iya yin abinta da kanta. Wannan shine babban abin da muke ta kira duba da wasu ainihin jadawali kala-kala da suke faruwa na rayuwa da kuma mataki na kuɗaɗen da ake warewa da kuma mataki na hangen yanda rayuwa take shiga. Misali in ka duba tashin darajar dala akan naira, kaga ya kamata a kalli wannan al'amarin a matsayin ta ina za a magance irin wannan matsalolin. Faduwar darajar man fetur misali abin da muka la'akari da shi a ƙasatan nan kuɗin suke shigowa, duka wa'annan ya kamata a kalle su kuma ya kamata a duba me ya kamata a saita wanda koda an samu wani akasi ta yaya za a iya magance wannan. Saboda idan babu isassun kuɗaɗen da za a yi harkar allurar rigakafi fa, wa'ancan tarin matsaloli da ake a baya inda aka fara samun nasara to fa za a iya koma wancan yanayi. Mu kuma kullun abin da ba ma fata ke tunda in ka kalli wannan taro da aka yi, shi babban jami'i na hukumar lafiya mataki na farko na jiha ka gan shi da tare aka yi wannan taro da shi, shi wanda yake kula da wannan madabukata da ake kiranta EOC, kana ga yanda shi muke tafadata shi tun daga Kano muke auno ya za a yi kan gashi tare da shi akai. Akwai manyan directoci da manya-manyan kungiyoyi na duniya kamar CWHO irin su, UNICEF irin su, CHA irin su, CDC irin Solina da dai sauransu ga sunan. Kuna gani table ɗaya aka zo aka zauna
tare aka tattauna da su, tare aka danga neman ta ina za a samu mafita. To kullun in baka zama a matsayi na teburin tattaunawa, babu yanda za ka iya cimma nasara akan dukkanin irin tsarin aikin da ka dauko.
Daraktan kungiyar CHR kenan, Muhammad Inuwa Shuaibu. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Na bada ko dare ko rana ɗan allura polio sun ka zo su shiga tunda mata ne na ba su doki din su shiga su je su ba su saboda haka suna samun hadin kai garan kuma suna jin dadi makwabtana suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina bada ƴaƴana ana yi musu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya same ƴaƴana bana fata hatta wannan sarauta da nake ta sargun guragu bana kauna inji an ci dana ya gadita
iyaye maza da mata ku ce maki rayuwar ƴaƴanku ta mika su a diga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantata gwamnati na kokarin taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya kyauta ake diga maganin kada ka bari a barka kana ɗan kame-kame ka bata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe hattara lafiya uwar jiki
kashin shirin kenan a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri
Kamar Allah Allah kare mu da lafiya. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Kuma yanzu agogwa ce karfe 3:22. Ga Baba Yakubu Makeri da labaran da suka dauki hankalin jaridun Ghana.
Zan fara shirin jirgi ne da jaridar Telegraphic wacce ta rawaito cewa hukumar jarabawa ta yammacin Afirka WAEC a takaice ta suke takardun jarabawa guda biyar da suka hada da jarabawa harshen Turanci, karatun addini da tarbiyya, nazarin kimiyya, karatun lissafi da nazarin jama'a sakamakon wani albusu da hukumar ta gano cikin jarabawar. Jaridar Telegraphic ta ce daliban JSS 438 da 30 ne suka fara jarabawan karshe a cibiyoyi 1,446 a fadin kasar baki daya daga ranar litinin wannan makon. Jaridar Telegraph ta ci gaba da rawaito bayanan WAEC cewa za ta bi daddakin wannan algusu ta gano waɗanda suka shirya wannan abu kuma ta sha alwashin ba za ta kare duk wanda za a same shi da hannu a cikin wannan abu ba ko da ma ya kasance ma'aikaci ko ma'aikaciyar WAEC. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito cewa hukumar harkokin cikin gida ta kafa kwamitin mutane biyar wanda zai binciki sanadiyar gobara da ta tashi a gidan Mangol dake unguwar Kwame Nkrumah Circle da ta yi sanadiyar mutuwar mutane masu yawan gaske. Jaridar ta ce wani tsohon alkalin kotun koli Justice Isaac Dose shine zai jagoranci wannan kwamitin wanda zai gabatar da sakamakon binciken ranar 30 ga wannan watan. Kazalika wannan kwamiti da zai bada shawarwari akan kiyaye faruwar irin wannan bala'i a cikin kasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake kaddamar da kwamitin minista harkokin cikin gida Mako Yongo ya ce wannan bala'i na ranar 3 ga wannan watan Yuni shine mafi muni da kasar nan ta taba huskanta. Idan muka leka jaridar da Chronicle, jaridar ta bugo kanun labarai mai cewar kungiyar tarayyar Turai ta EU ta baiwa Ghana gudunmuwan euro 600,000 ta yaki cutar amai da gudawa wadda ta kunno kai a cikin kasar inda aka samu labarai 500 a bara. Jaridar ta ce wannan taimakon da ya zo daidai lokaci saboda matsaloli da ake samu da ambaliyar ruwan sama wacce ke kara zurfafa hadarin cutar amai da gudawa a cikin kasar. Kwamishin Agazawa Bil'adama da kare jama'a ta EU ita ce ta tallafa ma wannan shiri na tsawon shekara daya don rage mace-macen amai da gudawa a cikin Ghana. Daga ƙarshe sai jaridar Delegate wacce ita kuma ta bugo a kanun labaran ta cewa wani dan majalisar dokoki na babban jam'iyyar hamayya ta NPP ya sha kai a zaben fidda gwani har zazzabi ya buge shi. Jaridar Delegate ta ce bayan wasu 'yan majalisa sun sha kai a zaben fidda gwani da jam'iyyar NPP ta yi a ƙarshen makon jiya, wasunsu dai sun je majalisar dokokin suka yi aiki kamar yadda suka saba, wasu kuma sun saura ɗaki ne sun kasa fitowa. Jaridar ta ci gaba da cewa wakilin mazabar Kwabiri East Kofi Frimpong da ya shekaru 12 yana wakilin kiltan mazabar a majalisar dokoki yana cikin waɗanda zazzabin ya buge su a gida. Jaridar Delegate ta ƙara da cewa Kofi Frimpong ya sha kayin ne daga wata 'yar shekara 22 da haihuwa Francisca Otin Mensa, 'yar wani ɗan kasuwa ne a birnin Kumasi mai karatun lauya a zango na biyu. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na Murya Amerika, Accra, Ghana.
To madalla mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, Assalamu alaikum sashin Hausin na gidan Radio America. Sunana Abdul Rashid Jola Musa Warbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Allahu akbar. Ina son amfani da wannan dama domin taya dukkanin al'ummar musulmin duniya murna zagaye wannan wata na Ramadan. Da fatan Allah sa mu azumi kabuli kuma Allah ka sa mu ibada wadda ake so. Na ƙara kira ga 'yan kwana 'yan kasuwa da don Allah mu rage farashin dukkanin kayan da muke sayarwa domin sauƙaƙawa 'yan uwa jama'a musulmi. Haka ma yana ƙara su amfani da wannan dama ƙara kira ga malaman addinin musulunci da don Allah su yi wa'azi wanda zai kawo zaman lafiya ta da yin addu'a domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na DOA, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na DOA, ina so in ba da ra'ayina akan masu hannu da suni mayan 'yan kasuwanmu su ji tsoron Allah su tausaya ma talakawa saboda su rage dukkan farashin albarkatun abubuwa na masarufi na more rayuwa, saboda wani yanzu zai tsaurara harkokin kasuwancin shi sai lokacin watan azumin Ramadan can da yake tsaurara farashin kayayyakin to ɗan mutanen su tsoron Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mai magana Salim Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da gwamnatin jihar Yobe da Allah, lokaci ya gabato na azumi na tamfiri don Allah ƙara mana wannan doka. Wannan doka ƙarfe 10 ta riga ta mana kaɗa, kuma akwai masallaci da za a ringa yin tamfiri wannan azumi wannan wata da yazo na azumi. Dan Allah dan annabi gwamnatin jihar Yobe kamar karamar hukumar guru, dan Allah muna neman alfarma a gan ciyaman dan mana karamar hukumar guru bala arje da mu, dan Allah dan annabi su tsara mana lokacin wannan doka za mu dan samu tsoni mu ringa zuwa wurin wa'azi.
To madalla yanzu mun zo shirin mu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To musulmi a fadin duniya suna shirye-shirye ko kuma wasu ma sun fara azumin watan Ramadana, wanda kuma ake azumtar watan tare da yin ibadoji ko kuma ibadu a cikin sa, a yayin da wasu kasashe tuni sun fara da fatan kuma Allah ya sa a ga ƙarshen sa lafiya. Tuni shugaban Amurka a jiya Laraba ya mika sakon fatan alherin sa ga mazauna kuma musulman Amurka wanda za su yi wannan azumi. Kasashen Saudiya, Misra, Iran da Indonesia sun bayyana sanarwar ganin watan wanda aka fara a yau Alhamis. Wata ne da musulmi ke kamewa daga ci da sha da yawaita ibada. Shugaban ƙasar Najeriya ma Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan Najeriya a kan su yi addu'o'in samun zaman lafiya da ci gaba a ƙasa baki ɗaya. A daidai wannan lokaci da watan azumin ya kama, wanda kuma ake fatan yaƙar Boko Haram a sa a cikin addu'o'i.
To masu sauraro, nan mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jumai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Usman Kabara da Cubahiro Diodone da ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Jim Harman, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.